Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Tun gabanin mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine, jami'ai a nan Amurka suke gargaɗin cewa akwai yiwuwar a kawo wa Amurka hararen yanar gizo ta hanyar yin kutse a na'urorin wasu muhimman wurare a ƙasar. Lamarin da ya sa hukumomin tsaron ƙasar suka tashi tsaye wajen ganin sun yaƙi masu wannan mummunar ɗabi'a, waɗanda kan nemi kuɗin fansa kafin su buɗe kutsen da suka yi wa kamfanoni ko wata ma'aikata. Yau batun da shirin na duniyar Amurka zai mai da hankali akai kenan. Sunana Mahmud Lalo. Matsalar masu yin kutse ta yanar gizo a kan kamfanoni don neman kuɗin fansa na ƙara ta'azzara a sassan duniya, kamar yadda bincike ya nuna, yayin da masu kutsen ke mai da hankulansu kan muhimman wurare, kamar kamfanonin da ke safaran mai ta bututun ƙarƙashin ƙasa, inda masu kutsen kan shiga na'urorinsu su rufe bututun har sai an biya kuɗin fansa kafin su buɗe su. A irin wannan kutsen, masu yin sa kan shiga cikin na'urorin kwamfutocin kamfanin ne su dasa wani mugun abu da zai iya rufe duk wata safaran man, sannan su nemi kuɗin fansa na maƙudan kuɗaɗe kafin su buɗe su don man ya ci gaba da gudana. Irin wannan kutse kan kassara harkokin kasuwancin kamfanonin ya kuma sa su tafka mummunan asara. Brett Carlo mai fashin baki ne a kamfanin MS Soft da ke yaƙi da matsalar ta kutse a yanar gizo. Ita matsalar kutse a kan kwamfutocin kamfanoni don neman kuɗin fansa ta sauya cikin 'yan shekarun da suka gabata, ko da yake har yanzu suna amfani da wannan tsari, amma yanzu masu kutsen sun samu wata dabara ta yadda za su iya sace bayanan kamfanin su kuma yi barazanar sake su a kan yanar gizo a matsayin wata dabara ta ƙara neman kuɗaɗen fansa. A shekarar 2018, masu irin wannan aika-aika kan nemi a biya su kuɗaɗe kamar dalar Amurka 5,000, amma a yau ɗaruruwan dubban kuɗaɗe suke nema, a wasu lokuta ma har zuwa miliyoyi. Sukan kuma nemi a biya su ne ta hanyar kuɗaɗen kripto, waɗanda suke da wahala iya bin diddiginsu. A nan ma mai fashin baki Brett kenan yake cewa biyan kuɗin fansa abu ne mara kyau, domin yana ƙara kuɗaɗen da masu yin wannan aiki. Idan kowa ya ƙi biyan kuɗin fansa, babu wanda zai riƙa yin kutse a yanar gizo don satar bayanai. Ƙwararru dai sun ce ire-iren waɗannan masu kutsen mutane ne da ke abubuwansu cikin tsari, kuma suna tafiyar da harkar ce tamkar wani wajen kasuwanci, inda suke da sashe-sashe da ma'aikata, kuma sukan zaɓi wanda suke so su afkawa ne cikin nutsuwa. Boydin Rona ƙwararriya ce a hukumar gina tubalan tsaro a yanar gizo a nan Amurka. Ta ce ba wai faɗa wa kowa suke yi ba, sukan zauna su kalli wani kamfani guda ne wanda suke ganin za su iya nasara a kansa, wanda kuma zai biya kuɗaɗen da ake nema sai su afka masa. Jami'an Amurka sun ce yawancin masu wannan aiki na kutse na zaune ne a gabashin nahiyar Turai, inda suke zaman kansu, yayin da a wasu lokuta kuma akan samu wasu gwamnatocin da suke mara musu baya. Boydin ta ce muna kallon Rasha a matsayin wani wuri da mafi yawan hare-haren ke fitowa. A bara ne dai shugaba Joe Biden ya tunana ta kira ga shugaba Vladimir Putin na Rasha kan ya taka wa masu irin wannan aiki na kutse a yanar gizo burki a ƙasar. Zuwa ƙarshen shekarar 2021, an ga raguwar yawan hare-haren da ake kaiwa na kutse a yanar gizo, kuma wasu masu fashin baki sun danganta hakan da matsin lamba da Amurka ta nuna ta hanyar amfani da diplomasiya. Sai dai wasu na cewa ɓata garin sun fara yin takatsantsan yayin da hukumomin tsaron Amurka suke ƙara ƙami wajen yaƙi da matsalar kutse don neman kuɗin fansa, ciki har da karɓe kuɗaɗen da aka biya, saka takunkumi, cafke waɗanda aka samu da laifi, da kuma ta sake su zuwa gaban kuliya. Amma kuma duk da haka, kamfanin MC Soft ya ce akalla kamfanoni 2,323 aka kaiwa hari a bara, ciki har da ƙananan hukumomi, makarantu da asibiti. Brett ya ce abu mafi muni da ke faruwa shi ne yadda lamarin ke shafar jama'a, da kuma mutane da mai yiwuwa ba za su iya samun kulawa a asibiti ba sanadiyar kutsen. misali idan har an kaiwa asibitin da suke zuwa hari. Kwararru dai na ba da shawarar cewa ya kamata kamfanoni da asibitoci su riƙa ajiye kwakwun duk muhimman bayanansu a wasu na'urorin da ba sa kan yanar gizo, ta yadda waɗannan ɓatagari ba za su iya kaiwa gare su ba. Masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka wannan mako, sai kuma mako mai zuwa in Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Dino Yahich da Anna Rice waɗanda suka haɗa asalin rahoton, sai kuma Julie Lewis Gershon da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.